على رسول الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يوم منارنا لهدي يوم وتم جماعة الثانية ينادقوانا ديكو ألب تاريخ لدى أربعين ده إهجرية كما يوم منا أشرين ده بير يوتم قوم شاديو shekara ta 2022 miladiya. Wannan shine zaman mu na takwas a karatun kitabu talaq na littafin bulughul maram min adillatil ahkam. Cikin karatuttuka bakwai mun kai zuwa ƙarshen hadisi na 14 a babun hadisi na 1188. Yau insha Allah za mu tashi hadisi na 15 wanda shi a babu kenan a cikin kitabu talaq. Sai kuma za mu tafi hadisi na 1189 a lissafin adadin hadisan da ke cikin littafin. Kamar yadda aka saba, Malam Saifullahi shi ke karanta mana, don haka zai karanta mana yanzu ma insha Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul musannif rahimahullahu ta'ala an Jabirin radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا إتق إلا بعد ملك رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول وأخرج ابن ماجه عن المسور ابن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن ابن عمر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا إتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يأكل أو يفيق رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن ماجه.
الإمام ابن حجر الله يجزاه رحمه يكاو حديث جابر الله يرجع قريش حديث المسور ابن مخرمة حديث عمرو بن العاص أبلا بن عمرو بن العاص وأنا حديث غدا أكو ذكر أكم مسألة ثانية batin cewa ba a yin saki sai an yi aure tukuna. Hadisi na farko an Jabir radiyallahu anhuma qala, an karɓo daga Jabir ibn Abdullah Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa la talaqa illa ba'da nikahin, saki babu saki tukunna sai mutun ya ba sai bayan mutun ya auri mace. Amma idan ya sake ta ko bai aure ta ba, to wannan sakin ba a la'akari da shi. La talaqa ba a saki illa ba'da nikahin, tukunna sai in an yi aure. Wala itqa illa ba'da milkin, kuma ba a yadda mutum ya yanta bawa ba tukunna sai in bayan ya mallaki bawa. Ma'ana mutum baya yanta bawa sai tukunna ya mulki bawa. Idan mutum bai kai ga mulkar bawa ba, to ba zai iya ainihin yanta shi ba. To wannan hadisin ya ce rawahu Abu Ya'la, al-Imam Abu Ya'la ne ya rawaito shi, وصححه الحاكم إمام الحاكم يرويتوشي ولكنه كما هو معلول أما حديث ينعد إلا وهو معلول حديث ينادى إلا wannan hadisin Jabir Allah ya jikansa da rahama akhrajahu Abu Ya'la wal Hakim kamar yadda ya fada ta hanyar Abu Bakar al Hanafi qala haddathana ibn Abi Zi'ib qala haddathana Ata an Jabir bihadha al hadith bihadha al lafz to amma Imam al Hakim da ya kawo shi a cikin al Mustadrak sai yake cewa wannan hadisin ingantacce ne ya cika sharadin Bukhari da Muslim kawai rawaito shi ne gaske ba to Imam Az-Zahabi da yazo kamar yadda muka fada yana bibiyar al-Mustadrak na Imam al-Hakim domin ya tabbatar da abinda Hakim ya fada din haka ne ko ba haka bane kun san yana yin ta'liki to amma akwai hadisan da ya shiru da ya ce komai ba wannan yana daga cikin hadisan da sakata anhu Az-Zahabi to shirin Zahabi yana nuna dai a sake bincike ma'ana dai magana abin yana dai nan yana yawo a zuciya yana buƙatar a sake bincike to amma ya ce wa shahidu ashharu min a hadisin da yake ƙarfafa wannan shine hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi ya fi shi shahara an fi shi san an fi sanin sa fiye da wannan to amma shi Hakim Allah ya ji ɗansa da rahama da ya ce wannan hadisin ala shartin shekhai ne kuskure ne wannan domin idan ka kalli isnadin Abu Bakar al-Hanafi an ibn Abi Zi'ib an Ata an Jabir to akwai inqita'i tsakanin ibn Abi Zi'ib da kuma Ata domin idan muka koba cikin musnad na Abi Dawud al-Tayalisi da kuma Imam al-Baihaqi a cikin as-Sunan ta hanyar Tayalisi din da isnadin sa zuwa ga shi Ibn Abi Zi'ib din amma anan sai ya ce haddathani man sami'a aba'an na ji wani mutum wanda shi ya ji a wurin aba ya gaya min cewa aba ya ji daga Jabir ko kuma daga Jabir dan Abdullah to kaga wannan haddathani ko kuma amman sami'a aba'an ya nuna ashe shi Ibn Abi Zi'ib ba shi ya ji a wajen aba ba akwai wani tsakanin su da aka wurgar da shi a ciki to kuma gashi a can din ma a cikin musnad Abi Dawud al-Tayalisi da kuma Sunan al-Baihaqi ba a faɗa mana ko waye wannan din ba kun ga kenan akwai majhuli a cikin isnadin to shi yasa anan yace Ibn Hajar yace wa huwa ma'lul yanzu in zaka fassara me yake nufi da ma'lul hadisin yana da matsala ne matsalar saboda Ibn Abi Zi'ib ba shi yaji a wajen aba ba to tambaya waye yaji ba a faɗe shi ba kenan a cikin isnadin akwai majhul shi kuma hadisi in ya zama a isnadin sa akwai majhul to ba a karɓar sa a matsayin ingantaccen hadisi da haka isnadin hadisin yana da matsala amma har yanzu ma'anar sa tana nan za a yi aiki da ita shi yasa ya ce wa akhraja ibn majah عن المسور ابن مخرمة مثله وإسناده حسن ولكنه معلول أيضا تو wannan kafin mu tafi zuwa ga maganar ibn majah din kun ga akwai matsala a cikin wancan isnadin da muka fada shi da inqita'i tsakanin aba da tsakanin ibn abi zi'ib da aba to ibn abi hatim ya rawaito daga abokin mahaifinsa abu zur'a ubaydullah ibn abd al-karim da kuma mahaifinsa din abu hatim ar-razi cewa da ya tambaya game da wannan isnadin na abubakar al-hanafi an ibn abi zi'ib an aba an jabir hadisin nan da aka rawaito akan mutum baya saki sai yayi aure tukuna to dukkansu sai suka ce ai wannan hadisin duk hanyoyin da izo mana da shi kuskure ne amma bincikenmu ya nuna cewa hadisin yana da ɗan ƙanshin gaskiya ta hanyar Sufyan al-Thawri daga Muhammad ibn al-Munkadir daga wani mutum da ya ji Tsawus ya faɗa daga annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan to kaga wannan akwai bala'i biyu a ciki bala'i na farko wanda ya ji bawo ba san kowa ya ba bala'i na biyu kuma irsali, Dawud ya yi irsalin hadisi. To Abdurrazzaq ibn Ammam As-San'ani da Abubakar ibn Abi Shayba sun kuma rawaice shi a haka da irsalin irin yadda Ibn Abi Hatim din ya koro daga babansa. To amma akwai wata matsala jama'a, ku lura da kyau hadithin. Ibn Hajar wa yace ya rawaito shi an Jabir qala qala Rasulullah sama la talaqa illa ba'da nikahin wala ifkin illa ba'da milkin rawahu man to zaka je ka duba cikin musnad Abi Ya'la ba zaka samu hadithin. To raka yana ɗaya daga cikin awham na shi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ko kuma ya zanto in bai zama wahamin Al-Hafiz ba to zai zama watakila yana cikin aljuz'u abunna al-hadithul mafquda a cikin musnad Abi Ya'la. Shi al-Imam Abu Ya'la shine Ahmad ibn al-Musanna al-Mawsili, ga mutumin garin Mawsil ne ta Iraki. Allah ya tsansa da rama ya wallafa musnad, amma musnad ɗinsa ba irin musnad al-Imam Ahmad ne wanda yayi shi ala asma'is sahaba ba, ala kowane sahabi da hadisinsa shi kadai. A shi abinda isa ita sunan musnad saboda rawa al-ahadith musnadatan, da aka ce ta isa musnad, yana da bambanci kaman da musnad al-Imam Ahmad na daya kenan. Sannan na biyu, shi Abu Ya'la din babban marja'in da zaka samu ahadith na musnad ɗinsa shine kamar majmu'u zawaid na Imam al-Haythami, kafin na Imam al-Haythami yayi al-Maqsid al-Ali fi zawaid musnad Abi Ya'la al-Mawsili. Ko shi kuma ya dauko hadisan da ke cikin musnad Abi Ya'la ne wanda ba ta cikin al-kutub as-sitta, ya kawo su da isnadan su. To da ya tashi kuma sai ya haɗe da su a cikin majma'u zawaid wa mabul fawaid. To don haka nan dai hatta masu takhrijin musnad Abi Ya'la din in ka duba za ka ga ba su ishara zuwa ga wannan hadisin ba, sai dai Ibn Hajar Allah ya ji ɗansa da rahama in a cikin al-maqalibul aliya ya kawo wannan hadisin, amma kuma bai jingina shi zuwa ga Abu Ya'la ba. Wannan ya nuna kenan la'alla sanda yake rubuta bulugh din hadisin ya zo masa a ransa ne kamar yana cikin musnad Abi Ya'la, amma bai same shi a ciki, amma baya ciki. Wannan yana da kyau sai mutum ya kiyaye shi, yana cikin awham na al-Hafiz, Allah ya ji ɗansa da rahama, Allah ya gafarta masa. Hadisin Miswar ibn Makramata mithluhu wa isnaduhu hasanun walakinahu ma'lum, mithluhu din yana cikin sunan Ibn Majah. Hadisin Miswar ibn Makramata, Imam Ibn Majah ya rawaito shi ta hanyar Ali ibn al-Husayn ibn Waqid, shi kuma daga Hisham ibn Sa'd, daga Ibn Shihab az-Zuhri, daga Urwat ibn Zubair, daga al-Miswar ibn Makramata, daga annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. To idan ka duba sunan Ibn Majah kaman yanzu nan a wajena, gashi nan al-Imam al-Busiri Allah ya ji ɗansa da rahama a cikin hashiyarsa, a cikin kai wannan ya yake da suna a cikin zawa'id, kamar yadda za ka ga sindi a cikin hashiyarsa kuma shi ma ya nakalto wa Sheikh al-Albani Allah ya ji ɗansa da rahama cewa isnaduhu hasan لأن علي بن الحسين ابن واقد مختلف فيه وكذلك هشام ابن سعيد وهو ضعيف أخرج له مسلم في الشواهد. تو أمام إسحاق حسن أشيت على شاء أقيد أقيد ضعيف في أشكي أقوان أختلف فيه سبب الحديث ينال الشواهد شواهد الحديث إن سوسك أرفع حديث يزم حسن لغيره. سبب أبو سيري حسن حديث دور نمبر 2. Amma da kanta Ibn Hajar ya ce walakinahu ma'lulun aida, sai dai shi ma hadisin yana da illa. Mun gaya muku illa shine wani abu da aka hango a cikin isnadi ko matani, wanda wannan abun yana da rikirkitarwa, kuma in aka kyale shi zai shaƙe wannan hadisin ya hana shi kaiwa. amma kuma a zahiri yadda ka san ba matsala kaman farao ne ka ganshi da gimu da tufafi irin na masu addini da kiyamul layli da komai kaga wannan ai ba za ka wani kaffa kaffa da kayan ka ba in ka ganshi sai ai ta farao sai da Abubakar Allah ya kare ta a gare shi da Malik ya rawaito a cikin al-Muwatta yazo da guntulallen hannu da guntulalliyar kafa yazo ya kawo kara cewa sarkin garin su ne ya cuce shi ya zalunce shi gashi da kiyamul layli yana baka yace malailuka bilaili sar kai da ganin ta wannan ai ba farao bane irin wannan kiyamul layli haka sayyidina Abubakar ya kyauta ta manzo ba a juma ba sai gashi an rasa sarkar Asma bint Umais akai neman duniyar nan aka rasa ta karshe dai ana ta jimami mutumin nan da kansa yazo yana cewa kai Allah ya tsine wanda ya dauke wannan sarka gidan mutanen kirki gida nagari to bincike yan sanda ya ka ji ga sarka a wajen wani da sai da kayan mata yace ai wani mai guntulallen hannu ne da guntulalliyar kafa ya kawo mu aka je aka danko mutum aka ce kai yace da Allah ya hakuri wallahi din shi ya dauka isyar sai na wuce shi ti wallahi la du'a'uhu ala nafsihi ashadd alayya min sarqati to shi wa hadisi illa ita zaka ci a zahiri yadda ka san ba ita amma tana da matsala to ita din abubuwa da yawa suna su suke ba abu ɗaya bane illa abubuwa da yawa ne suke zama illa abu kaza zai iya zama illa abu kaza ma zai iya zama illa dan haka a kwarewa ta kimiyar hadisi in aka ji ka hadisi yana da illa to ya kamata a ga maka mecece illar ta ita kuma illar kala biyu ce akwai illar da take ana iya hakura da ita kamar abinci ne gishiri bai ji ba ai za a iya ci a haka shinkafa ce da tsakuwa ana jin yunwa za a iya hakura a ci amma in aka ce bera ne aka dafa shinkafar da shi aka gani ai dodiwa da ake ji sai dai a zubar to ita ma illa haka take akwai illar da ba zai yiwu a iya hakuri ba sai dai a wurgar da hadisin saboda ita to kaga anan Ibn Hajar da kansa Allah ya ji da rahama yake cewa walakinahu ma'lum sai dai hadisin yana da matsala to in kuma duba isnadin kamar yadda muka faɗa a isnadin hadisin Imam Az-Zuhri ne ya rawaito hadisin daga Urwatu ibn Zubair daga Miswar ibn Makhrama a isnadin Ibn Majah din Hisham ibn Sa'd ne ya rawaito shi daga Imam Az-Zuhri to amma almajiran Imam Az-Zuhri sun yi sabani akan sa game da abin da ya shafi wannan hadisi shi Ali ibn al-Husayn da Ibn Waqid ya rawaita hadisin ta hanyar Hisham ibn Sa'd an Az-Zuhri an Urwa an Aisha ay an Urwa an Anil Miswar afwan na yusuf bi salaktul jarda an Urwa an Anil Miswar wabe to amma Hammad ibn Khalid shi kuma ya harawaci hadisin an Hisham ibn Sa'd kamar da yadda dan uwansa Ali ibn al-Husayn ibn Waqid ya rawaita an Az-Zuhri an Urwa an Aisha kaga shi a ruwayar Hammad ya bi hanyar da aka saba kamar ni ma yanzu kun ga kawai na saboda da wuya ka ji itinadin Urwa ba akan Aisha bane to shi Ali ibn al-Husayn ibn Waqid khalafa al-Jadda shi kuma wato Hammad ibn Khalid shi kuma salaka al-Jadda abinda ake cewa Jadda a ilimin kimiyar hadisi shine hanya da aka saba bi kowa ya sani idan za ka je wuri kaza daga wuri kaza to ga hanyar da kake bi ga hanyar da kake bi ran da kaga wani ya bauɗe wa hanyar za ka zatu ba canza shi ba to amma mai yiwuwa akwai dalilin da isa ya bauɗe mata ɗin to a komai bin Jadda shi ne daidai bin hanyar da aka saba ita ce dai amma a hadisi ƙwararru ne kaɗai suke iya bauɗe wa hanya da haka in ka ji an ce kana khalafa al-Jadda to alama ta cewa ya haddata hadisin ya gane logar to da an saba Urwa an Aisha to shi kuma Urwa an Miswar to da wuya ai wannan shirin ai wannan ashirin ne sai in an san haka din ne da haka sai a ce shi Ali ibn al-Husayn khalafa al-Jadda shi kuma wannan Hammad ibn Khalid ne za a ce talakal Jadda shine Urwa an Aisha da lafazin la talaqa illa ba'da nikahi wanda yana na a cikin ruwayar Ahmad ibn Khalid tana cikin musannaf na Abu Bakar ibn Abi Shayba haka Imam Bahawi ya rawaita to yanzu sai mu dawo mu kalli hanyoyin guda biyu wannan yazo ya biyo ta nan wannan yazo ya biyo ta nan yadda ake sai a duba za a iya hada su a ce AR rawaito daga misuwar an rawaito daga Aisha sai mu shike nan sai mu rungume su mu ce eh duka an ba za su hadu ba to sai a duba a gani a wanne ne daidai wanda ya bi hanyar da aka saba din ko wanda ya saba hanyar da aka saba to ana abinda nukat suka faɗa kamar da Imam Darqutni shehun malaman ilal Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa yace shi a ganin sa hanyar daidai din ita ce jaddar ba wai khilaful jaddar din kamar waye ya kuskure kenan Ali ibn al-Husayn ibn Waqid da ya rawaito shi an Hisham ibn Sa'ad an Zuhri an Urwa an Nuwa wannan ita ce kuskure amma Muhammad ibn Khalid an Hisham ibn Sa'ad an Zuhri an Urwa an Aisha ita ce daidai to amma sai dai matsalar shine shi ta mutuwar Ibn Makhrama yace manzon Allah ne yace shi kuma ta Aisha ita ta faɗa da kanta to wannan shi yasa hadisin ya ci qualifying yazo a ilal dama daga cikin ajnasul illa shine a rawaito hadisi mawqufi a rawaito kuma hadisi mawsuli marfu'i sai zama wal mawqufu athbat wannan ita ce hanya ta farko da hakim ya kawo a cikin ma'rifatu ulumul hadis ya harrar ya ta'assin tadribur rawi a yaƙuri da zauraccen malaman hadisin saboda karatu ne watakila sai nan gaba wani zai zo ya amfana da wannan a taƙaice dai wannan da ya ce wa huwa ma'lulun aidan fassara illa shi ne isnadin ya bi ta kan Hisham ibn Sa'ad an Zuhri an Urwa to almajiran Hisham ibn Sa'ad akwai guda biyu akwai Ahmad ibn Khalid akwai Ali ibn Husayn ibn Waqid shi Ali ibn Husayn ibn Waqid ya rawaito shi daga Hisham daga Zuhri daga Urwa daga mutuwar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Ahmad ya rawaito shi daga Hisham daga Zuhri daga Urwa daga Aisha amma ita ta faɗa sai muka caje sai muka tarar da isnadin ta hanyar Aisha inji dara kudin shi yafi girma shi yafi daidai amma shi kuma mawqufi ne wannan kadai ya ita ya tabbatar da illa a cikin isnadin hadisi kuma shine misali na malam shine misali na farko ma da ya kawo ko malam mazaji a cikin tadribur rawi idan ba ka manta ba a cikin ajnasul illa to wannan shine fassara da aka ce wa huwa ma'lum aidan walakinahu ma'lulun aidan sai dai shi ma yana da illa an kuma sake rawaito shi ma dai daga Zuhri din daga Urwa mursalan an annabi sallallahu alaihi wasallam Imam al-Baihaqi Allah ya ransa rahama ya rawaito kamar yadda Ibn Abi Hatim ma ya kawo a cikin al-Ilal sannan da Imam Darqutni Allah ya ransa da rahama sai hadisi na uku shine hadisin an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la nazara li ibn adam fi ma la yamlik dan adam ba zai rantsuwar bakance ba akan abin da ba zai iya cikawa ba kamar misali mutum ya ce wallahi ba za a yi ruwan sama ba in ku aka yi ruwan sama sai na yi kaza to ai ba kai ne mai yin ruwan sama ba Allah ne mai yin ruwan sama ko ba haka ba ne sai kuma Allah ya zo ya yi ruwan sama kaga ai ba ka mallaki ruwan sama ba ballantana ka hana shi zuba balle kuma in ka tashi shikenan rantsuwa ta cika babu rantsuwar bakance ga dan adam a abin da baya mallaka wala itka fi ma la yamlik haka zalika ba za ka zo ka yanta bawan da baka mallake shi ba ka je ka yanta wani bawa ba zai yi ba ko kuma kai din ka ce in dai na sai bawa ya yantu to ai baka siya din ba tukuna ballantana ya yantun kar ka je kuma daga baya ka zo ka fasa to shari'a ma ba ta daukar sa a matsayin wala talaqa fi ma la yamlik kuma babu saki ga wanda bai mallaki matar ba tukuna akhrajahu abu dauda wa tirmidhi wa sahahahu wa ila an al-bukhari annahu asahhu ma warada fi dawadisin na amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi isnadi ne sananne wanda in ya sha daga dukkan matsaloli kafin amr ibn shu'aib din to hadisi ne hakan wannan nusa ce da imam al-bukhari bai ruwaya bai rawaito ta ba sai dai tana cikin sharadan abu daud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah da haka in dai ka ganta ta zo daidai ba matsala to hadisi ne hakan kuma anan din ma hadisi ne hasan insha Allah shi tirmidhi ya tambayi al-imam al-bukhari kun san tirmidhi al-majirin bukhari ne al-majiri na gidi irin almajir kaman yanda Imam Ahmad da yanda Abu Dawud yake a wajen Ahmad haka Tirmidhi yake shi kuma bayan gashi makahu an ce sai da Bukhari ya rasu yayi ta kuka har ya makance amma dai al-zahir gaskiya Tirmidhi baya gani dama baya gani to ya nace wa Bukhari kusan mafi yawan ilimin sa a wajen Bukhari ya samu yana binta wato kafa da kafa yake masa tambayoyi akan hadisi da guya ka samu wani hadisi wanda aka taba rawaito shi ya gifta wajen Tirmidhi da Tirmidhi bai taba tambayar Bukhari game da shi shi yasa karshen jin dadi a duniyar nan Tirmidhi yace maka na tambayi Abu Abdullah akan abu kaza yace min kaza to wannan hadisin kun ga Bukhari bai rawaito shi a cikin sahihi ba ko amma Tirmidhi ya tabbai Bukhari kamar yake cikin ilal Tirmidhi ya tambaye shi yake cewa alagafar ta malam wannan hadisin na Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi wanda yazo da batun baka zakai bakance abinda baka mallaka ba ba zaka yanta ba wanda baka mallaka ba zaka saki matar da baka aura ba ya yake ni sai Bukhari yake ce masa mas'alar saki kafin aure wanda ba zai yiwu ba a shari'a ai an same ta ne a hadisai ko to yawanci hadisan suna da matsala in ka tattara su wanda ya fi tsafta shi ne hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi bisbil harf abinda ya faɗa a cikin ilal kenan yana na ilal Tirmidhi a juz'i ɗaya sharhin ta kuma al-hafiz ibn rajab Allah ya ji da rahama ya yi masa sharhi an yi masa bige-bige da yawa amma dai daga cikin masu kyau akwai bugun Nuruddin Isir mai mujalladi biyu na Daru ibn Hazm ne ko ban manta ba ko kuma ina ne to abu shi yasa cewa wani kila an al-bukhari waye na kalto daga bukhari Tirmidhi ne kamar yadda yake cikin ilal الامام الحافظ ابن حجر شيمي بلوغ المرام اتشين التلخيص لتاكم سوان دي تخريج شرح الكبير نا راتعي شرح الكبير ينعن اتشين مجلدي تقوز دي تحقيق دكتا محمد سان عمر رجال ليمو واندا مكتبة اضواء التلف سكا بقى شيء اشيكارة تدبيو دي شيء شيني افضل طبع نشي التلخيص تو اتشين شي وانا التلخيص الحذير Imam Ibn Hajar ya nakalto daga Imam Al-Baihaqi a cikin littafin sa na Al-Khilafiyyat yace Bukhari ya faɗa yace asahhu shay'in fihi wa ashharu hadith Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi ce shi yasa sai ce wani kila an Bukhari dan ya taƙaice ba sai ya ce maka wa naqala fulanan wa fulanan wannan hadisin dai yana cikin Sunan Ibn Majah la talaqa fi ma la yamlik to a yanzu mun ji a tani da nau'in nan hadisar kasancewa a saku shay'in kuma ba wai yana nuna wai dole ingantacce bane a in ka tattara su dai shine yafi dama to kuma hadisi ne hasan to wai nan hadisan ga baki ɗaya sun zo mana da matsala iri ɗaya cewa mutum baya sakin mata sai ya mallake ta tukuna mallakar mace kuma auren ta kenan kamar yadda yake cikin hadisin al-wahibatu nafsaha qad mallaknaka mallaktukaha ankahtukaha zawwajtukaha ala khilafin fi riwaya dan haka mutum ba zai saki mace ba sai ya aure ta kuma a zahirin hadisin wannan ammi ma'ana kowane irin saki to amma wasu malaman kuma suna ganin cewa za a iya cire at-talaqul mu'allaq sakin da yake an sa masa togaciya misali mutum yace in dai har na aure mace wance kuma sai ta zo ta yi kaza to da zarar ta yi kazan nan ta saku sai shin wannan za a dauke shi a matsayin saki ne kun ga talaqu ne mu'allaq an race shi da sai abu kaza ya faru to anan magana mafi inganci kowane irin saki mutum yayi in dai bai kai ga auren matar ba to wannan sakin ba zai yi wannan shine ra'ayin jumhur al-imam al-bukhari ya karfafa wannan ra'ayin a cikin sahih din sa kamar yadda ya bawwaba babu a cikin kitabut talaq yace babu la talaq qabla nikah babun da yake bayani akan matsalar cewa saki ba a kirga saki kafin a yi aure sai an yi aure tukuna sannan ya kawo faɗin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati kaga idza nakahtumul mu'minati in kun auri mata mu'minai ثم طلقتموهن سنن سي كوكا سكيسو اشي با افكي تي اني مي سي اورين قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ونقل عن ابن عباس انه قال جعل الله الطلاق بعد النكاح يكاون بصيغه التمرين cewa an nakalto daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yadda a gare su shi da mahaifinsa da sauran sahabbai cewa Allah ya sanya saki ne bayan an yi aure tukuna ila akhir ma zakarahu al-Bukhari amma Imam Abu Hanifa shi kuma ya tafi akan cewa a ai kowane irin saki ne ma inda mutum ya fuskura ya furta to kawai sakin yayi saraka kawai maganin kar a yi kar a soma wannan shi ne abinda Imam al-Bukhari Imam Abu Hanifa Allah ya jikansa da rahama ya tafi an samu kauli daga mazhabar malikiya cewa idan ya zanto talaqun mu'allaq bi kamar yadda Ibn Rushd ya kawo a cikin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Abu al-Walid al-Hasib yake cewa ya kawo wannan ra'ayin Imam Malik a cikin bidaya yake cewa kuma abinda yasa malamai suka yi sabani shine wato hal min shurut wa sabab al-khilaf hal min shurut wuqu'i at-talaq wujud al-milk muqaddaman bil-zamani ala at-talaq aw laysa dhalika min shartihi فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية إلى آخر ما ذكر أما دي الراجح شيني قول الجمهور مالكية في قول والشافعية والحنابلة أكن سوى باب سكي في أن أوريتكنا وين حديثكم مقابا كي إيبو داؤكم أبن لكي كده شيكين سيحديثي نهو shine hadisin ummuna aisha Allah ya kare da a gare ta da shi ma malam Saifullah ya karanta mana an aisha ta anan nabi sallallahu alaihi wasallam qal rufi'a alqalam an thalathatin an an-na'imi hatta yastayqiz wa an as-saghir hatta yakbara qala Saifullah ya ta yakbara saboda lafazin kabira ka da ba da ra a fi'ili madi yana da wajhi ya zo ala wazani wato ala wazani fariha ya farahu maktuhul ain fil madi maftuhul ain fil mudari kabira to mudari in ka sai zama yakbaru kaman fariha ya farahu sannan ya zo ala wazani nasura yansuru fa'ula ya fa'ulu kabura ya kaburu to idan girma ne na shekaru da kuma girman jiki to dole sai dai kabira ba zai zama kabura ba girma na shekaru da girman jiki shine kabira amma girma na ma'ana wanda ba na shekaru ba ba na girman jiki ba shine kabura kamar yadda Allah ya ce kabura maqtan fushi tsananin fushi ya girmama, kaga ai ba girma ne na yadda za a ganshi da ido ko inda Allah wa inda alladhina amanu kabura maqtan inda Allah an taqulu ala Allah kabura maqtan an taqulu ala Allah ma la taf'alu واتل عليه ابن نوح اذ قال لقومه يا قومي ان كان كبر عليكم مقامي كغا واتو رايوتا اي جرمانتا با وي جرماني انا انا غنينسا دا ايدو با تو هكا كما الله سبحانه وتعالى yake cewa قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم ko kuma wata halittar da take da matsayi a zuciyarku ko take da girma a ranku ba wai girman gani na tashi ba wannan kaga girma shine kabura ya kaburu dama shi wazanin fa'ula ya fa'ulu fiskar ta daya ce dama a cikin tsarin bina'i amma idan girman shekaru ne ko girman jiki shi ake cewa kabira ya kabaru ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم جل سبحانه وتعالى سمين ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا كاغونا ديش جرمان شيكروني ولا تأكلوها إسرافا كفو تدويت يتاسو دبنا وبدارا كفو مكو كشيمس إتاد توري an yakbaru kafin su girma wani irin girma girman shekaru da jiki ta'allaqtu layla wa hiya zati ru'abatin wa lam yabdu lil atrab min sadiha hajmu saghirayn nar'a al bahma ya laysa annana ila al yawm lam nakbar wa lam takbar al bahm inji majnun layla lam nakbar ina ma dai har yanzu ne da layla ba mu girma ba girma wani iri ولم تكبر البهم انما دبوب ما بتجرم با سوراك كاغا سي اي اكياي wannan sosai daga har professor al-harsi ma yana nin wannan kuskure ka lura da kyau in ba mutun ya mai da hankali sosai ba sai kaga an ce haka to wa'an as-saghir Allah ya dauke al-qalami ma'ana ba a rubuta hukunci na laifi ga wanda yake yaro hatta ya kbara hasse ya kai munzali ya girma kananan yara ba a rubuta musu alhaki ba a rubuta musu lada sai sun girma wa'an majnun hatta ya'ila ba a rubuta mahaukaci zanubi hasse ya samu hankali yau an ce aqila ya'ilu idan ya samu hankali kenan aqala fa idan ya daura abu an gane ko wa minhu al-iqal wallahi law man'uni iqalan aw qala anaqan kanu ya aduna ila rasul sallama la qataltuhum bihi ko bi zalik to aw yafi aw yufiqa ko kuma ya farfadu rawahu ahmad wal arba'atu illa at-tirmidhiyya wa sahahu al-hakim wani hadisi imam ahmad ya rawaice shi da imam abu daud da imam an-nasa'i da ibn majah ko kace ashabu as-sunan al-arba'a illa at-tirmidhi din kamar yanda ya faɗa to hadisin kun ga ta hanyar ummu na aisha ne Allah ya kare da a gare shi ta wanda ya rawaito daga ummu na aisha kuma shine al-aswad an-nakhi shi kuma ibrahim النخعي يرويته دغ الاسود شي كما محمد ابن ابي سليمان يرويته دغ ابراهيم النخعي شي كما ابو اسامه محمد ابن سلامه يرويته دغ محمد ابن ابي سليمان زي محمد ابن ابي سليمان ابن سلامه عن محمد ابن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن امنا عائشه رضي الله عنها شكل لطيفه اسناديه ان اكثرهم كوفيون su a waɗanda suke cikin isnadi to wannan hadisin a bayan ashabu sunan illa tirmidhi imam al-hakim ya rawaice shi a cikin al-mustadrak bi sanadin qala sahihun ala sharti muslim shi ma dai sakata anhu az-zahabi to amma an kazi bi rijal din za ga wayannan dai rijal din da muka faɗa kulluhum thiqat amma Ahmad ibn Abi Sulaiman to kullima fihi qalilan min qibal hifdhihi amma kalam min yasir wa la'allahu yantahir saboda yana cikin rijal muslim amma rawahu muslim maqrunan bi ghairihi idan muslim ya rawaito hadisin sa amma sai da ya hada shi da wani saboda haka wannan hadisin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawa juz'i na 11 yake cewa wannan hadisin al'umma sun yarda da shi dan haka kan ma wani ya bata lokacin sa wajen sukar wani abu na hadisin ka'ida ce ta shari'ar musulunci rufi'al qalam da aka ce rufi'al qalam salo ne na zance abin da ake nufi shine an riga an gama rubutawa yanzu sai dai zartawa shikenan ko kuma rufi'al qalam bi ma'ana la yajri al qalam asalatan gaba ɗaya ma maganar rubuta zunubi babu ita to wayannan guda ukun ga sunan an ce annaim hatta yastayqidh to wani irin bacci a la shakka baccin da ake nufi shine bacci na dabi'a amma idan ya zama bacci ba na dabi'a bane to ba a dauke mutun alƙalami akan sa to mutun ne ya je ya sha maganin maye da gangan ya bugu yayi bacci to duk sabon da ya za a rubuta masa saboda shi ya janyo ya bugu har yayi baccin kuma sababin illar shine saboda idan mutun yayi bacci hankalin sa a rufe yake shi kuma hankali manat ne na taklif yana ɗaya daga cikin abubuwan da sai da su ne ake ɗora wa mutum nauyi wayal tahiqu bin naumi as-sukur idan mutum ya shiga cikin maye na larura kamar misali mutum ne ya kamu da rashin lafiya ne zafi har sai ta gusan masa da hankali da kuma mutumin da ya zo an yi masa tsimi ko lamurje to da kamar irin nada da ake yi da a yadda ake yin tsini ko lamurje ko dan tsirku haka ake yin giya yara nan zai san dan tsirku ba ko da su lamurje yanzu duk ba a san su ba sai dai yanzu me ake yi ne a madadin su eh su jinja din nan alam ba wuya kai ko ka san dan tsirku ka zo lokacin sa ikon Allah to saboda haka shi wannan shi tsimi yadda ake yin sa haka ake yin giya bambancin su da giya kawai shine shi tsimi ita giya ana samun wato kwatanniya ko akushi ko kokon da rufe shi a ciki zai sa ya saurin jirkicewa ya canja to kuma har yanzu dai shi wannan kokon in yanzu za a sha in an zuba tsimin ba matsala a sha haka sannan kuma ita giya ana barin ta ta dade sannan sai a ɗauko ta don haka ita tanadinta ake yi shi yasa ma mu'attaqa wacce take an tsuma ta tsumi to idan mutum a da ai mutum za a zo a yi masa tsumi ya ɗauka ya sha baya wuce yau da gobe ya gama sha farau-farau ya sha ya tafi to sai aka yi wani tsumin sai aka rufe shi sai aka manta ba a san shi ba ne shikenan ana tafi sai ya zo shi kuma yana da buƙatar zai sha tsumi sai ce a yi masa tsumi ya fitar da izo sai itar da yana buɗe-buɗe sai ya ga kokon tsumi ya zaci na yanzu ne aka yi ya ɗauka ya ɗaɗɗaka sai dai ɗaɗɗaka sai ya gano a'a ai ba tsumin yanzu ba ne ba to kuma tuni dai aikin gama ya gama wataƙila kankace mai wannan ya yi marisa to kaga wannan shi ma ba da saninsa ba ya bugu da kuma wanda aka yi masa abin da asali in an yi a ɗabi'ance ba buguwa ake ba shi kuma sai abin ya zo masa da buguwa akwai wanda za a yi masa allura ta magani normal magani ne amma shi kuma sai ta zo masa da buguwa kamar allura ta maganin borin jini ko allura ta maganin wani abu ko kuma ya sha maganin mura wanda a iya lissafin da likita ya bayar iya shi ya sha bai ƙara ba kuma likitan ba kuskure ba kuma sai ya bugu wani kuma sai likitan ya yi kuskure ya yi rubutu bai tantance ba shi kuma ya zaci an ce ya sha kaza sai zai sha sai ya bugu ko kuma shi kansa mai ba da maganin a samu bambanci tsakanin mai ba da magani da mai rubuta magani aje a sha abu guto dai in mutum ba niyar buguwa ya ba sai buguwar ta zo shi ma ai abin da ya samu mai bacci ya same shi shi ma babu alƙalami akan sa wa an as-saghiri hatta yakbara yazo a cikin lafazin Imam Ahmad hatta yahtali to wannan riwayar Ahmad din ta fassara mana girman shine sai san da ya fara yin mafarki irin na manya wata ruwaya kuma hatta ya aqila sai yayi hankali shi ma dai kenan wacce ruwaya ta Ahmad tana nuna hankalin shine ya kai shekaru mafarki yazo a wata ruwayar kuma hatta ya buluga hatta ya balaga sannan kuma yazo a wata ruwayar cewa wa anil gulami hatta ya yahtali to duka dai alfaz ne mutaradifa wanda suke da ma'ana daya wa anil majnun mawkati hatta ya'qila aw yufiqa min afaqa yufiqu ba min faqa yafuqu ba hatta yufiqa ba hatta yufiqa ba yufiqa to almajnun shine almusabu bil junun wal junun kuma shine taqiyatu alaql hankali ya zama arfe shi kuma yana da sababa daga cikin sababan sa ko dai lalacewar tsarin kwakwalwa a samu wani abu ya ragu ko ya zama ba shi daga cikin abubuwan da dole sai da su kwakwalwa take aiki ko a samu daɗuwar wani abu ko shigowar wani abu da babu shi to shi ne an haukace kenan wani yana gyaruwa wani kuma baya gyaruwa ko ya zanto jifa ne a jefi mutum a masa sihiri ko ya zanto bugun aljani ne ya taɓa mutum kamar aljanu da suke shiga jikin mata yawanci to wayannan dukansu suna hukuncin majnun to amma aljunun kala biyu ne akwai aljununul muqdiq akwai ghairu muqdiq akwai hauka tuburan akwai kuma haukan da ba tuburan ba to dukansu gaba ɗaya kowanne inda ba mutum ne ya janyo kansa haukan da kansa ba kamar inda yi irin wannan wurdin na bid'a da ake yi da lazimi wanda zai haukatar da mutum shi zikiri yana sa raye zuciya ne yana sa mutum rayuwa ne a cikin zuciya yana ƙara sa mutum nutsuwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kuma Allah bai saukan mana a cikin shari'a abinda zai gusar mana da hankali ya haukatar da mu wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj saboda haka duk wani abu da za a kira shi da suna wurdi wanda wani aljani zai fado wa mutum ya firgita shi to ba haba hanyar Allah ba ce ta saba wa hanyar Allah ai kun san ana samun wa'anda ake cewa suna neman kuɗi sai su je sai su yi wurdi domin su samu kuɗi to wannan ba daidai ba ne to ikhtalafu shin wanda soyayya ta sa ya haukace shi ma yana ciki ko baya ciki ne masakinu ahlul ishki hatta quburuhum alaiha turabu dhulli bainal maqabir kuma wani in soyayya ta yi masa yawa yana yin irin abin mahaukata ga majnun laila ma yana cewa shi ya tuna laila ma sai ta sallar asuba bai san ko raka'a takwas ne ko raka'a biyu ba fa wallahi la adri idza ma zakartuha athnaytain sallaytu dhuha am thamaniya قالوا جننت بمن تهوى فقلت له العشق أعظم مما في المجانين العشق لا يستفيق الدار صاحبه وإنما يسرع المجنون في العين سنتي كاهو كتي سبو دوتش كتي سنتي تو أي شيء تسوي يا تافهو كاما تند شيء وان دي كي تكون كو جنسو يا بايا فرفتو وا شيء كما هو كتي يكن أنسى ملوك سن دي كي دا هيا تند وترانا يجي تكون متاني tarwata musu lissafi suna cikin bacci yana ala ayyuhan nuwam waihukum wa hubbu usailukum hal yaqtulu ar-rajula al-hubb ku tashi ku masu bacci in tambaye ku wai dama so yana kashe mutum fa qalu na'am hatta yurda idamahu wa yatrukuhu hayran laysa lahu lubb kuma hakan ne to al-zahir dai gaskiya wanda dai yaje rungumo abin da ya saba wa shari'a da gangan to ba zai ci gajiyar wannan rahusar ba shi kuma wannan hadisi kamar yadda muke ta bayani yana ɗaya daga cikin hadisai da ake kafa hujja da su a ƙarshen ƙa'idar al-mashaqqatu tajribu taysir idan mutun ya shiga cikin mashaqqa da wahala to dole za a nima masa mafita didda cewa asigar kankanta a hada ta da takalif akwai mashaqqa tunda dama ita shi kansa taklifin an ce me ta'rifin taklifi shine ilzamu ma fihi mashaqqa to wal mashaqqatu ma al mashaqqa dole ana buƙatar sauki to kuma asbabut taysir dama guda shida ne azharuha guda shida ne na daya yi kankanta sai a sauƙaƙa mutun sai ya girma na biyu mantuwa sai a sauƙaƙa mutun sai ya tuna na uku in aka tilasta masa sai a sauƙaƙa masa har sai ya shiga yanayin da ba na tilasti ba na hudu wato hauka sai a sauƙaƙa mutun har sai ya farfado na biyar bacci sai a sauƙaƙa mutun har sai ya farka na shida al'uzur ko at-ta'azzur wa umumul balwa al'uzur shine ya zama ba yanda zaka kai iya bakin kokarinka amma karfinka ya tsare a daidai na kuma wajen najasa me yayin fitsari to ya zai macen da take jinin istihaba ya zata sai dai ta kunzubu saboda ba yanda zata iya shi manzo Allah sunake cewa istasiri ki kaza ya kwatanta mata a hakan ga najasa tana zuba amma ka zata kamar macen da ta goye yaro a bayanta tana cikin yin sallah sai yaron kuma yayi wani abin da ba za ta iya kare shi ba ko ta hana shi shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake sauƙaƙawa mutum akwai umumul balwa shine idan masifar ta game ko ina ta gama kowa da kowa to dole sai a nemi abin nan kamar misali mutanen da suke jeji aka sace musu kaya ba ganyen bishiya suna cikin sahara za su yi sallah ya zan dole sai dai su yi sallah ba kaya a jikinsu kaga wannan umumul balwa ce to Allah ya kawo dace muna tare da fadilatu Sheikh Dr. Maraji fadil ban sani ba yana da kalma ko ta 'yan mintuna ne shi Dr. Magaji malamin hadisi ne shine farkon daktan da aka dauka a ɗaliban Najeriya gaba daya a Madina bayan Dr. Sani Umar Jalli farkon wanda aka dauka a Masar wa farkon ɗalibin daktan ma a ismu fiqh sunna hadisi muna da ismu ulumul hadis muna da ismu fiqh sunna to Dr. Sani da Dr. Bashir sun yi ulumul hadis ne shi dukansu kismi ɗaya suka yi su yi shi ko malam magaji a lokacinsa shi aka fara ɗauka ɗan ajin mu ne aji ɗaya muka yi tun daga aji ɗaya har zuwa ƙarshen digiri a Masar kuma sai aka ɗauke shi a Yandufa'an mu mutumin Kano ne a garin Zarewa saboda haka zai zo ko kalma ɗaya ce ghasban anhu wa raghma an fihi ya zo ya ba mu ko minti biyu ko uku sai ya rufe mana kuma da addu'a tabbas
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله يساك ومالا على الخير أبسا وأنم فائدو جيديكي wato kwararowa cikin wannan karatu na bulughul maram wanda duk mutumin da ya ji ya san karatu ne na mutakhassis wanda yake fil din sa ne kuma duk mutumin da yake sauraron karatun bulughul maram in kana so ka gane ka ɗauko karatuttuka da sharhohi da malamai suke na bulughul maram ka tsaya sai ka saurara za ka iya ganewa za ka gane kawai waye yake fassara gwargwadon abin da Allah ya buɗa masa a matsayin ya iya da kowanne yake tabbas fannin ne fannin sa ne saboda haka gaskiya ina ƙara jawo hankalin ƴan uwa da mata a cikin gida waɗanda sauti ke kai musu kar su yadda wannan karatun ya wuce su ko shakka babu akwai yarurrukan da yake yi na tabbata a gurin akwai inda suke la'alla sun fi so su ji maganganun da suka danganci hukunce-hukunci to amma shi mai karatu idan yana karatu to kusan akwai abubuwan da suke zuwa waɗanda asali koda yayi tahziri to ba lalle ne ma shi ya ma kawo su lokacin da yake tahzirin ba amma idan yazo ya zauna ya tafi karatun a gaba sai ga kuma dacewar ai wannan bayanin saboda amana ta ilimi saboda shi ilimi amana ce ka kuma isar da shi ga mutane a yadda yake kuma a yadda aka nakalto kuma yadda zai amfane su idan akwai gurin da aka yi tintibe to ka nabba harka ka fadakar da cewa nan gurin akwai tintibe a iya abin da Allah ya buda maka ka fahimta ko ka gano sakamakon fadada bincike abin da kake wato kan wannan abin nan din sannan kuma akwai wasu wadanda suke tunda Allah ya kawo mu zamani na media yanzu wadanda suke bin karatuttukan ba daga nan ba ba daga ma Najeriya ba Niger Ghana da sauransu har akwai wadanda suke bin shi daga America in yana karatu so wani karatun dole zaka ga yanayin mutanen da suke gaban ka ba lalle ne su kadai kake kallo ba kana kallon wasu wadanda ka san suna bibiyar karatun ka kuma littafi suke rike da shi kamar da kuke rike da shi kuma suna dauka sai zama farubba hamil fiqhin ila man huwa afqah min ku da ake wa anan ba mamaki wani ku ji shi da karatun shi yayi wannan littafin kuma yaje yana karantar da shi haka ina jin hankalin yan uwa da matasa musamman a wannan lokacin da social media ta mai da kowa mana da wanda yayi karatu in yayi sawun zaka ji karatu yake da wanda da shi da BBC babu bambanci da wanda gara ma BBC da shi domin akwai labaran da ba za su iya faɗa ba ko dan zai tada hankali ko dan zan kawo rikici ko dan suna ganin bai ma dace da gidan wannan rediyon a ce a cikin ta aka ji ba amma shi ya kasa gane cewa shi wakili ne na Annabi Muhammad annabin da yafi kowa kyawawan ɗabi'u annabin da yafi kowa ladabi wajen magana annabin da yafi kowa ladabi wurin isar da sakon ubangiji subhanahu wataala saboda haka a daidai irin wannan lokacin da muka shiga muna da buƙatar mu fahimci malami da yake bada karatu kai ba ma wannan ba wajibi ne kana matashi ko kana musulmi ka gane mai wa'azi ka gane malami kowanne da sawun dinsa abinda ake da bukata shine mutane su zama mobilized su zama sun waye akan addinin musulunci wannan ba daga kafa amma shin musulunci ya wajabta wa kowa ya zama malami irin malam Abubakar bai wajabta maka amma an wajabta maka wayewa to wannan wayewar taka kuma ana so in ka haɗu da wanda bai samu irin wayewar ka ba shi ma ka wayar da shi saboda ba a bukatar musulmi ba gidaje ba gidaje addinin sa ba gidaje a mu'amalar sa ba gidaje a cikin dukkan al'amuran sa ba a bukata saboda musulunci shine addini dan binni saboda addini ne na wanda ya halicci binni ya halicci kauye ya san jiya ya san yau shine addinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a daidai lokacin da aka cakude abubuwa suka cakude a daidai lokacin da manzo Allah yake cewa ihris ala ma yanfa'uka ka zama mai kwadayi wurin duk abin da zai amfane ka to ya kamata a ce har a karatu ka duba ka ga wanne ne zai amfane ka ba daidai bane ka bata data ka bata lokaci ka bata waye a cikin abin da idan ka zo ka fitar da amfanin shi kai zaka ji kunyar fadan cewa ma wannan abin ka saurara ne dan amfani saboda haka innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh in kana so ka koyi karatu to in kana son ka zama malami to ka koyi karatu amma wasu biyebi da wasu abubuwa da zaka rika ji magana ta Allah ya kamata a ce an samu revolution a cikin majalis idan malami ya zauna karatu yanzu kun ga ana ta nuna mai lokaci yayi amma abin da yake gaban shi na hadisan da abubuwan da suke dauke da shi kun ga ko fa'idodi bai shiga ba ma yadullu alayhi rajul ma yastafidu min alhadith akwai abin da in ya taho a hakan yadda ya dauko muku haka yake karantar da hadisi to amma idan baka da abin fada fa zaka ta kawo labarai ka bata mutane su zo da bakin ciki dai ka kara musu taras tafi da goma me suka fa'idar da ciki saboda haka ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jal kada ka tsari wajen zuwa karatu zaka ga alamun tsarewa wannan kuma shedan ne ko ba komai kana gida kaji wannan sautin karaso wannan shigowar taka cikin masallaci ita ma wata ibada ce ne zaman kanta wani makfad ne ko mutum yana bi a cikin gida a Facebook din mallam to be daidai da kai da ka shigo masallaci ba a gurin Allah tunda kai yanzu kana da attendance a gurin Allah shi kuma ya ji karatu amma bai da attendance saboda haka alhayatu fursa rayuwa dama ce kuma a daidai lokacin da kaji kana numfashi ita kenan damar ka amma bayan wannan numfashin baka mallakar shi ma ba ba fata wal mu'ammal ghaibu walaka sa'atu allati anta fiha lokacin nan da kake gani na nake ganin ka kake kifta ido nake kifta ido wallahi shine dawa amma yanzu zamu isha tare ba wanda ya sani zamu fita cikin masallacin da ba wanda ya sani saboda haka wannan lokacin da kake ji ana karatun shi ne ka yi iya kokari akwai abin da suke yaumiyat ne na manzon Allah ma'ana abubuwa ne dijididin manzon Allah baya dan kafa akan su an kuma gano su ne ta wata addu'a da yake yi kullun sai yayi ta kuma bayan sallar asuba yake yin ta da ita yake bude ranakun sa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki mai tsarki da kuma aiki karɓaɓɓe ku kalli ba a taɓa rawaito manzon Allah ya ce Allahumma inni as'aluka 'amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban wa 'ilman nafi'an malamai suka ce me lukuta anan suka ce saboda ilimi mai amfani zaka gane arziki mai tsarki da ilimi mai amfani zaka iya gane aiki karɓaɓɓe idan baka samu ilimi mai amfani ba zaka dade kana aiki ta dauro wahala kake zaka dade kana neman arziki amma ta dauro wannan arziki shine sanadin shaka ɗinka na duniya da lahira amma yayin da ka dora abinda ɗinka akan ilimi mai amfani to shi torch light shi ne haske da ka haska wancan kasuwa zai ce maka kai akwai matsala a can da ka haska wannan aikin zaka ce kai akwai matsala a nan ba yadda za a yi ka ga mutum yana disco ya ce maka ai manzon Allah ne ke koyi da shi idan Allah ya ce da waka wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba girman manzon Allah bane a ganshi yana waka ya Allah waka halal haram ce a halal ce matakar ta tsare ta daga abubuwan da zasu ta haram amma Allah yake ba girman annabi Muhammadu bane yafi karfin a ganshi yana waka wane mutum ai akwai abin da kai dattakun ka yafi karfin a ganka a ciki ba dan haram bane ana bal da halal dan kunya to manzon Allah yafi karfin ya zama mawaki bal yafi karfin ya karbi wakar wani ya rera ta a yadda take sai ya karairiya ta dan kada ma ya fitance da ita saboda shi abin da yake mu'amala da shi alqur'ani ne zancen Allah ne to idan manzon Allah ya zama haka da Allah ya kake tunanin wasu dabi'un da ake so a yi musu kwaba da cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin shi ne dan shi ake yin su shi sa rufe muku da maganar Sufyan ibn Uyayna wanda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito a wannan littafi ne ila na faɗa ma ne ya tuna min littafin yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizan al-akbar yace manzon Allah shine babban sikelin da yafi kowanne sikeli girma ice fa alaihi tu'radu al-ashya akan wannan sikelin ake auna komai inji Imam Sufyan ibn Uyayna ice ala hadihi akan shiriyar manzon Allah zaka auna shiriyarka sallarka ka auna ta da shiriyar manzon Allah da sallar manzon Allah auna ta shine sikeli dauko ta ka auna ta ka daza ta akan wannan sikelin ka gani in ta hau ka ci ka kalli yanayinka da ɗabi'unka da maganarka da tafiyarka da mu'amalolinka ɗauko su ka ɗora su akan babban sikeli shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ta ci ka ci amma wallahi duk abin da ka dora shi kaga cewa wannan kai kana jin kunyar a ce maka ba ka jingina shi ga manzon Allah kuma kana yi to wallahi baka kan dede shi sai yace fa ma wafaqa hafa huwa al-haq duk abin da ka dauko ka dora shi na dabi'u na ibada na mu'amaloli na abin nan ahwal da komai naka da kake yi kaga ya dace da na manzon Allah yace to wannan shine gaskiya wa ma khalafa hafa huwa al-batil amma duk abin da kaga ya saba da wannan shari'a yace to wannan ƙarya ne ba shi da tushe daga manzon Allah wa khairul hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه شيسا اكبيشي داكن باتشي اكبيشي بان داكي اكبيشي با ابند مكي بن منزل الله باشي كما با ابند مكي بن صحابي باشي با ابند مكي بن مالمن مو ده مسلمي باشي sun rawaito mana manzon Allah ya isar sun rawaito sun karantar an rubuta gashi kuma ana karantawa ne rage shi ne mu dauka bi aiki da shi saboda haka muna roƙon Allah ya sanya albarka Allah ya ƙara wannan majalisi albarka shi kuma malam Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa basira ya ƙara masa kokari da dagewa ya albarkaci zuri'arsa da iyalansa ya saka mu iyayensa da alkhairi Allah ya albarkaci iyalanmu baki daya ya zaunar da mu lafiya a zukatanmu da gidajenmu da yankunanmu Allah ya kare mu daga dukkan fitina da sharri Allah ya kare mu daga dukkan mugun nufi Allah ubangiji ya kare mu da kariyarsa da mu da zuri'armu da iyalanmu Allah ya katange mu daga fitina ma zahara minha wa ma batan muna roƙon Allah madaukakin sarki yanayi da muke tunkara a ƙasar mu na zabe Allah ya kare rayuka ya kare mutunci ya kare jinane ya kare mana ƴaƴanmu da dukiyoyinmu ya sa ai wannan zabe lafiya a gama lafiya ubangiji ta'ala ya shiga cikin lamuranmu ya zaba mana wanda zai zama alkhairi a gare mu Allah ubangiji ya tausaya mana in yanayin da muke ciki sakamakon kurakuranmu ne da zunubai Allah ya yafe mana idan kuma ibtila'i ne to muna roƙon Allah ya dage mana shi Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ubangiji ya sanya kaburburanmu su zanto mafi alkhairin guraren da za mu tarar bayan rabuwarmu da duniya Allah ya sanya aljanna ta zanto makomarmu fatira samawati wal ard anta waliyuna fi dunya wal akhirah توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.